Sashen Hausar VOA ke muku magana daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Sai kuma gidan rediyon amfani Niya da Dalol a jamhuriyar Nijar da Alfa Radio a Kumasi Ghana. Ni Nasiru Adamu Elika zan gabatar da wannan shiri na musamman daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya dakatar da wasu sassa a helkatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin nan na musamman za mu ji yadda aka samu raguwar saurin yaduwar coronavirus a Najeriya, matakai kan masu karya dokokin yaki da corona a Bauchi, yanayin zafi da ke addabar mutan Nijar, shirin yanayi da muhalli, sharhin jaridu daga Kamaru da kuma darussa Ramadan. Duk kafin waɗannan ku saurari labarun duniya daga Washington.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya cika miliyan 1 a jiya Talata, duk da cewa jihohi da yawa na daukar matakan bude harkokin kasuwancin su a hankali. Bisa ga wata kididdiga daga Jami'ar Johns Hopkins, miliyan 1 adadi ne mafi yawa ga kowace ƙasa a duniya, yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar a fadin duniya ya zarta miliyan 3. Sama da Amurkawa 57,000 sun mutu sanadiyar cutar coronavirus. Wata kididdigar kuma daga kamfanin dillancin labaran Reuters ta ce cutar coronavirus ta kashe Amurkawa kusan 2,000 a duk rana a watan Afrilu. Wasu jami'an kiwon lafiya a Amurka sun yi imanin cewa tayu takamaiman adadin Amurkawa da suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani saboda rashin gwaji da kuma sanar da yawansu. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce ta yiwu yara ne annobar coronavirus za ta fi shafa, duk da cewa cutar ta fi kama galibi masu manyan shekaru. An kiyasta cewa yara biliyan 1.5 a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta. Annobar kuma na shafar yara ta hanyoyi da yawa, dabbansu sun zama marayu sanadiyar cututtukan da coronavirus ke janyowa. Yara da yawa za su rasa iyayensu, a cewar Joe Becker na kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Ya ƙara da cewa mun ga abin da ya faru a lokacin annobar Ebola da kuma a misali cutar da ke karya garkuwar jiki ta HIV a yankin ƙasashen Afirka da ke kudu da Sahara. Lamarin da ya jefa yaran da suka zama marayu cikin haɗarin faɗawa tarkon masu safarar yara don karuwanci da yin aikin ƙarfi da kuma wasu abubuwan da ba su dace ba. Wani rahoton kungiyar 'yan kwadago ta ƙasa da ƙasa da aka fidda kwanan nan ya yi gargaɗin cewa tayu mutane miliyan 200 za su rasa ayyukansu sakamakon annobar coronavirus. A kusan kowace rana, sojojin Pakistan da na India na gwabza fada a yankin iyakar Kashmir, amma shugaban Pakistan da ke iko da yankin wanda ake takaddama a kansa ya ce annobar coronavirus ta rage fargaban tashin hankalin da zai janyo barkewar yaki. Islamabad da New Delhi sun sha zargin juna da fara tado fitinar da ke haddasa rikici, abinda ya saba wa yarjejeniyar da suka sanya wa hannu a shekarar 2003. Masu sukan lamiri sun ce karuwar tashin hankalin a 'yan shekarun nan ya sa yarjejeniyar ta daina aiki. Fadan da ake yi a yankin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa daga bangarorin biyu, kuma galibin su farar hula ne da ke zama a ƙauyukan da ke kusa da yankin iyakar da sojoji suke. Manyan jami'an kiwon lafiya daga Amurka da Taiwan sun yi wani taro ta wayar tarho na ba sabon ba ranar Litinin don tattaunawa akan yadda za su yi aiki tare don yakar annobar cutar coronavirus da kuma ƙarfafa goyon bayan Taiwan ta samu ta shiga hukumar lafiya ta duniya, wato WHO. Sakataren ma'aikatar lafiya da ayyukan jama'a na Amurka, Alex Azar, ya gode wa Taiwan saboda kokarinta na ba Amurka bayanai don yaki da cutar coronavirus. Taiwan ta samu nasara wajen rage yaduwar cutar coronavirus. Mutane 429 ne kadai aka tabbatar sun kamu da cutar, da kuma mace-mace 6 a kasar. Sai dai Taiwan ba memba bace a hukumar WHO ko Majalisar Dinkin Duniya saboda adawar China, wadda ta ƙi ta amince Taiwan ƙasa ce mai cin gashin kanta. Taiwan ta ce hana ta shiga waɗannan hukumomin ya zama kalubale a gare ta wajen taimakawa a yakin da ake yi da annobar cutar coronavirus a fadin duniya.
Madalla hukumar hana yaduwar cutuka ta Najeriya CDC ta bayyana samun raguwar saurin yaduwar coronavirus a wuni guda a alƙaluman da suka fito na ranar Litinin inda aka samu mutum 64 da suka kamu. Ministan Muhalli na Najeriya Dr. Mahmud Muhammad Abubakar ya bayyana wasu daga cikin matakan da gwamnati ke dauka cikin da amfani da 'yan sa kai don wayar da kan jama'a.
Muna da shugabanni ko kuma ma'aikatan lafiya waɗanda bayan tun fil azal da aka faro lokacin mulkin mallaka. Akwai wanda ake ce maduba gari sun yi aiki sosai a lokacin nan kuma har a gobe suna taka rawa, muna da su a nan da yawa. A yanzu haka daga lokacin da wannan annoban ta barke muna da ma'aikata irin waɗannan sama da 700 wanda an watsa su a dukkan ƙananan hukumomi guda 774 na ƙasar nan don faɗakar da mutane su ilmantar da su su ba su shawarwari na yanda za su guje ma yaduwar wannan cuta, na yanda za su yi idan yau an ce ga wani yana da alamun wannan cuta ina zai je ne me ya kamata a yi, na yanda idan an samu wanda yake da shi ya za a yi a kauce mishi don kar mutum ya kamu ko kuma ya zamana ya taimaka wajen yada ma mutane. Suna nan suna wannan ilmantarwa. A yanzu haka ma maganan da ake yi bayan waɗannan sama da 700 ɗin kwanan nan mun horar da mutum 100 waɗanda su kuma za su horar da mutum 300 da za su ƙara shiga ƙasa cikin ƙasar nan don ci gaba da ilmantarwa akan ita wannan cuta. Wannan masana'anta tana taka rawa sosai. Muna kuma raba kayayyakin kare kai kamar su irin wannan takunkumi a sinadarin wanke hannu idan ba ruwa da sabulu. Ita dai wannan cuta yanda ta zo bakatatan a duniya gaba ɗaya ba ma Najeriya kawai ba har ma ƙasashen da suka ci gaba shine yanda take saurin yaduwa sai ya kasance tana fin ƙarfin abubuwan kula na lafiya da ma ake da su ko da aka tanada. Inda abin ya fara nuna irin wannan shine ba ma ƙasar da abin ya fara ba ƙasar China, ƙasar Italy, Italia yanda cikin farar ɗaya duk da suna da asibitoci da likitoci da waye amma saboda cutan idan yau mutum 10 na da ita sai a waye gari mutum 60 sun samu to nan take fa asibitoci suka cika da sauransu. To mu ma haka muna da irin wannan. A yanzu haka jahohi da dama suna kirkiran sababbin asibitoci duk da dai ba ta riga ta fuskara ba amma rigakafi ya fi magani. Tunda mun ga abin da ya faru mu ma sai ne tanaji ya zamana muna shirye domin kada ta sammace mu. Muna fata cewa cikin lokaci kaɗan idan aka bi ka'idojin da gwamnati ta gindaya in Allah ya yarda wannan cutar ba za ta kai yanda ta kai a waɗansu ƙasashe ba kuma in Allah ya yarda za mu samu sauƙin abin ba da jama'a ba amma abu dokokin gwamnati don Allah an ce zauna a gida, zauna a gida shi ne ya fi alheri, shi ya fi alheri. Mutane an ji gwamnati na ƙoƙarin taimakawa abinci menene waye kai ma kai iyakacin naka domin ka ce a to ai dole za mu je neman abinci an yarda. Amma kai taka tsantsan me amfanin ka ce ka fita yau ka je turmutsutsi neman abinci kila ka samu kila baka samu wato in ka dauko wannan mummunan cutar amfanin me abin zai maka abincin domin waɗanda suka kamu fiye da ba a ma magana abinci domin cikin wani hali suke da har za su iya cin abinci idan aka dan yi hakuri in Allah da za a samu waraka.
Ministan Muhallin Najeriya Dr. Mahmud Muhammad. Gwamnatin jihar Bauchi a wannan rahoto na Abdulwahab Muhammad ta ce za ta ɗauka matakai ga masu saba doka kan matakin yaki da coronavirus.
Gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya fayyace irin dokokin da aka kirkiro da su da zai kai da cin taron mutanen da suka karya su.
Za mu buƙaci alƙalan jihar Bauchi ta buɗe kotu na musamman wanda za ta gurfanar da wanda ba su bi dokan nan ba. Haka kuma muna kiran commissioner of police da sauran jami'an tsaro su sa ido. To amma muna fata irin haɗin kai da muka samu daga wajen al'ummar jihar Bauchi ba zai kai ma tursasa kowa ba akan wannan doka. Wato mai tafiya da kafa wanda an hana idan lokacin da ya zo za a hana yaki zai biya 5,000. Idan muka sa doka in sa wannan amawali ba a sa ba 5,000. Wanda bai iya ce tsakani da tsakani wanda aka ce mita 1.2 ba a ko wajen zama ne ko wajen addini ne 5,000. Su kuma yan a caba da aka hana su an ga mutum ya ɗauki mutum 2 tunda yanzu ba a caba to zai biya 5,000. Shi kuma mai keke na fef in ya ɗauki basinja da suka fi 2 kamar yadda ya fito a doka zai biya 10,000. Motoci da suke tasowa daga wurare tunda mun rufe bodanmu wanda aka hana su zuwa shigowa jihar nan aka kama su, wato ƙaramin mota za ta biya 20,000. Bus za ta biya 20,000. Babban mota wanda take ɗauko mutane ba kan gado bayan an rufe boda za su biya 30,000. A dokan kuma an kasarta wayansu wanda suke aiki na dole wanda su za su fito ba su da wani iyaka saboda harkan al'umma, wato masu aikin kiwon lafiya, masu duba na'urorin aikin kiwon lafiya, masu gidan magani ko kuma masu saida magani, masu aikin kashe gobara da kuma jami'an tsaro, masu ba da ruwa da abinci, wato na supermarket kenan, tankoki da suke daukan mai da ruwa da kuma manyan motoci da suka dauko abinci ko kuma wayanda aka dauka suka zo suka samu izini daga gwamna ko daga gwamnati wanda suke aiki wanda ya shafi kiwon lafiya ko jin dadin al'umma. Mutane sun amshi wannan gudori na gwamnati, shi ya sa ma wannan cutan ba yaduwa a Bauchi. Kuma kowa ya sani a hadisi mutum baya tasowa daga wajen da ake aloba ya zo wajen da ba a yi, amma yanzu haka mutane su da kansu sun tsaida motoci sun kama sun fi ɗari wanda mun kai su yanzu mun gifte su. Wannan dai mun yi dokan ne don a san cewa komai ana yin sa bisa tsari da kuma doka.
Gwamnan Bala Abdulkadir ke bayanin tanade-tanaden da aka kirkiro da su da zai taimaka ga shirin yaki da cutar coronavirus a jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad Nuna, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Na gani.
Nasiru Adamu Elikaya da Sale Shehu Ashaka daga birnin tarayya Abuja za mu rika kawo muku labarin abubuwan da ke faruwa kai tsaye a Abuja da kewaye.
Husainu Muhammad She daga birnin Maiduguri.
Ku biyo ni zuwa babbar kasuwar birnin Yamai a jamhuriyar Niger.
Baraka Bashir a yanzu haka ina unguwar Tudun Yola a birnin Kano.
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Haruna mamman bako ne daga birnin Kwanni nake sallama da ku.
Naje
na gani. Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga ƙarfe 10:15 rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar coronavirus ta shafi sauran kasashen duniya.
Muryar Amurka,
duniya a tafin hannunku.
Shirin sashen na muryar Amurka kuke sauraro daga nan Abuja. A jamhuriyar Niger kuma jama'a na nuna damuwa ne kan tsananin zafin da ake yi da akan kansa wasu watsa jikinsu ruwa don yanayin azumi. Ga wakilinmu daga birnin Kwanni, Haruna Mamman Bako.
Yayin da musulmi ke ci gaba da gudanar da azumin Ramadana na wannan shekara dukkan faɗin duniya, wata matsala ce ta soma kaiwa al'ummomi matuƙa gaya a jamhuriyar Nijar ita ce raɗin zafi da ake fama da shi, inda yanayi ke dunkewa da zafin gaske alhali ba a ci ba a sha lokacin azumi daga ketowar alfajiri zuwa faɗuwar rana, abinda ke sawar jama'a watsa ruwa a jikinsu ko jika rumfunan da suke zubawa ruwa suna kwanta a ciki domin samun sa'ida saboda maganin raɗaɗin kaifin zafin wannan lokaci, kamar yanda wani mai suna ɗan ƙwarai ya bayyana mini.
Da zahiri ne ka ba za yi ba mi zai sa mutum shi zaka shi da cikin ruwa ya zauna, kuma ka san akwai laluriyo annan mutum shi tana shi ɗan nemo, amma saboda zahiri ne kawai mutum ka fi wurin shi bai wuri shi laɓe to ka je, kuma in dai kana kula akwai ruwa to komai kuma zai ta daidai insha Allah rabbi. Dan hakan aka kai hari ana ta yi a ɗan rumƙana har da Allah ya sa an kai sa.
Mutane da dama ne ke samun mafaka
ta a cikin gonakai ko a waɗansu lambuna a wannan lokacin na azumin Ramadan kuma lokacin raɗin zafi domin neman ruwan riyoji masu sanyin gaske suna watsawa ga cikin su don samun sa'ida ko da yake suna cewa azafin ba guda bane
Ibrahim idan ne ga lokaci akwai zahi ainan matuka shi sha'anin zahi da ya kasance hakan ga zahi na wanda yake ma sai a ce ya kaso kashi biyu ga zahi na lokaci na azumi ana zahir rana wanda mutane ko tahir azumi dai da an ce ma an karfe 12 zuwa 12 tayi zaka iske zahi ya yawa dole na sai an shiga cikin inuwa an zuba ruwa to an zahi a samu wuri a zauna to kuma banda shi akwai wani zahi tunda koda da wancan zahi dai wanda iska ka buguwa in zan akwai zahin aljihu kaga abu kenan ya kara baba kudi shine kuma ga abubuwa yanzu wannan lokaci sai ya kamari kana ganin duk abin da aka sayar su a dalalari yanzu zalumka ya koma jikka to shine muka roƙon Allah subhanahu wataala bisa gare yawan gal amari Allah ya canza mana gal amari
Ibrahim dan dan zahi akwai zahi ko talin a amma kuma zahi na yanayin kulura da jiko me take ciwon ganda ya shigo saboda al'amura wa salamura babu sa suka ci cikin su
haka ma aka gudanar da azumi a cikin wannan yanayi ko a shekarar ta gabata inda zafi ya turnike sosai a yankin Sahel Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaishe ka Haruna da kuma dimbin masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka VOA mu shakata da wannan kafin mu ci gaba
Corona virus al'umma duka ne kan mu gashi niyo addu'a ga Allah niyo mana sai da shi
Sashen Hausa na muryar Amurka ke sauraro. Yanzu ga shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar kullum sunana Aisha Mu'azu. idan kuna biye da mu a makon da ya gabata mun kawo muku wata tattaunawa da wakiliyar mu Baraka Bashir sai da Ubaidur Rahman Suleiman dalibi kuma jagoran matasan da ke sarrafa gawayin girki mara illa ga dan adam ko kuma muhalli ta yaya wannan harkar tasu za ta taimaka wa al'umma musamman ma matasa sai ku biyo mu domin jin karin bayani shewar wannan abun da kuka fara kamar abubuwan da kuke bukata wajen hada wannan gawayi ba abu ne da yake tanadi a wuri guda ba sai an zagaya ana tattarawa to ta yaya kuke samu ku tattara iya har wanda zai muku misali kamar yadda kai bayani a baya a katan na gawayi 50 ko buhu
kayan aikin namu kin ga da su bintin shinkafin da shararrake duk ana samu su a gonaki ne ko irin kasuwanni wajen nan ne muke zuwa da motocinmu ko muna samun almajirai ko da sai da wani isa mana abubuwa haka sai mu zo da motanmu mu biya su gashi mu kai can kamfanin namu
to menene burin ku akan wannan kamfani naku na Brightcore me kuke fatan cimmawa da wannan kamfani naku za ku tsaya ne akan gawayi kawai ko kuma za ku fada dashi
ko su bincike da muke mu fara sarrafa shi isharin bola ma da cikin gida na abinci ma muke sunan gaba shi ma mu fara sarrafa shi tunga mu hada hada gawayi da shi ko wani abin da ko makamancin shi bayan wannan dai mu ma muna so mu hana amfani da shi gawayi ma Najeriya baki daya su ga cikin ga akwai su kasashen Afrika wanda suka iya yin hakan kamar kasan kamar Kenya yanzu sai muke dubawa mu ma mu ga cewar mun bunkasa kamfanin nan inda ko ina a Najeriya ko ba mu kadai muke hadawa ba muna da mutane wanda su ma sun bude makamancin irin kamfanin namu su ma suna sarrafa datti ana hada gawayi ana hana yanka bishiyoyi da itatuwa dan da shekaru 5 muna hangan zamu bunkasa shi kamfanin namu nan mu iya bude Brightcore da ake hada gawayin nan mara hayaki a kasashen Afirka kamar su Ghana su Cameroon su Chad inda aka samu warwar hamadan nan sosai
to ta yaya za ku cimma wannan manufa ta ku
na'am gaskiya muna buƙatar tallafin gwamnati sun yada asansiwar fa yanka itatuwa domin a samu makamashin dafa abinci gaskiya yana jawo matsaloli da dama aka duba noma ruwan sama malalan ruwa abubuwan nan duk daga yanka itatuwa ne ana to gaskiya muna son gwamnati su tashi tsaye a wajen hana mutane daga yanka itatuwa ana fitar da shi kasashen waje kamar su China da kuma a hana amfani da shi itace ma ko ba hana gawayi ba a hana amfani da itace domin mutane suna rasa rayukansu wato mata suna shakan hayaki wanda shi mai shan sigari ma baya shakan irin hayakin nan an wani ba kuma kun dafa abinci da itace to gaskiya muna so mu jawo hankalin gwamnati tashi tsaye su tabbatar su ga cewa an kafa doka wanda zai hana yanka itatuwa a sa jami'an tsaro a daji da dai sauran wajajen wanda za su hana su shigowa suna yanka itatuwa da abubuwan nan gaskiya doka ya hana a Najeriya amma ba a saka jami'an tsaro ba wanda za su tabbatar kan hana mutanen wanda suke abubuwan bayan hakan nan kuma muna buƙatar tallafin gwamnati wato shi harkan sarrafa dattin gona da gawayi gaskiya zana samu matasa aikin sosai mu nan da shekara 5 muna hangan cewa idan muka samu tallafi daga gwamnati ungiyoyi za mu iya samun matasa wajen 10,000 aiki a Najeriya mu hakan ma idan muka samu tallafi sosai daga gwamnati har sun haka har mata don harka ne wanda ba a buƙatar ilimi ko wani digiri mutum zai iya yi zai iya aikin nan za a iya bashi injin nan namu zai iya sarrafa abubuwan nan
masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku cikin shirin yanayi da muhalli sai ku tare mu a makon gobe a madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin musamman ma Julie Leather's question da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ma assalamu
Makon gobe za mu kawo muku sabon shirin in Allah ya kai mu. Awal Garba, ki go ka kawo mana shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zamu kawo fara a shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Ecomatin Allah ta ruwaito mana cewar babban bankin nahiyar Afirka ta tsakiya BEAC ya bayyana mana cewa tattalin arzikin nahiyar Afirka ta tsakiya yana tangal a halin yanzu. Jaridar Le Jour kuma cewa ta yi cutar coronavirus yana neman sanya kasar Cameroon cikin halin yasu. Sai jaridan Ecomatin Allah ta yi mana shagube ne kan bayanin da jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Cameroon ya yi Maurice Kamto Allah yake jan hankalin shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Mustapha ya ce mijin ya idan shugaban ya fice aiwa jama'ar kasar jawabi ba akan cutar coronavirus a kasar Cameroon ya ce to shi zai fito ya yi wa al'umman kasar jawabi amma ministan kwadago na kasar Cameroon Gregoire Ohona ya ce masa ruwa ba sa kwando bane. Jaridar Guardian Post ta kasar jamhuriyar Cameroon ta ce masu tayar da kayar baya a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Cameroon sun ce za su saisaita yakin da suke yi da gwamnatin kasar Cameroon domin bulowar cutar coronavirus a duniya. Jaridar The Sun kuma ta kasar Cameroon cewa ta yi sarakunan gargajiya na bangaren yan awaren kasar Cameroon sun fara tattaunawa da Prime Minister kasar Jean Gote domin samun mafita a yakin da ake yi a bangaren su. Jaridan Le Guardian kuma ta gurbata mana cewar Maurice Kamto jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Cameroon ya ba wa shugaba biya kwanaki 7 domin ya yi wa yan kasar jawabi kan cutar annobar coronavirus. Jaridar Lucian ita kuma ta gurbata mana cewar kwanaki 730 din da ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Cameroon ya yi a ofishin sa Musta Atangaji irin ayyukan da ya gudanar ba ta samun wani ministan cikin gida a kasar Cameroon wanda yake aiki kamar sa babu tsoro ba. Zamu kammala shirin jaridun namu ne da jaridar Le Message ta kasar jamhuriyar Cameroon an da ta wallafa a farkon shafin ta cewar har yanzu dai kasar Cameroon tana fama da rashin masu gudanar da mulki cikin gaskiya da rikon amana. Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon.
A sauraro za mu kammala da darussan Ramadan da yau muka dauko daga tafsirin Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid Shagon Goro.
To wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kar ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah akai ba wurin yankawa. Haka kuma mu'amalar dalilin yankan. Dalilin yankan ma meye? Akwai sunna da ta yi bayani akan yankan dalilin yinsa ko ku kirkiro aka yi duka wadannan abubuwan suna nan. Wallahi in fada maka bokaye da yake sun rena wasu ƴan siyasa, sun rena wasu ƴan boko, sun rena wasu ƴan kasuwa, sun rena wasu masu mulki, sun rena wasu talakawa, wallahi sharuɗa suke kama musu. Da ake kama mutum yana kwakwalar ido a makabarta ba boka ne ya aike shi ba? Yace a je a kwakwalo idon wanda ya mutu yau sai je duba sabon kabari. Da ake kama mutane suna yankar al'aurar dan adam ta mace ko ta namiji ba boka yake sa su ba? To boka ba wai shan giya kawai da aka fara nan ba, duk abin da aka ce mutum yayi in dai ya yadda ya je gun bokan to ai an gama da shi. Allah kiyaye mu. Kuma in ba tauhidi ni ya taba ganin wani doctor wanda bai san ABCD ba yayi masa wayo ya kare kudin sa ya masa da fara ko ABCD bai karanta ba. Wannan kuma doctor ne kuma ma ba a kasar nan ya zama doctor ba a kasar Turawa ta san da iya da wayo ko to naga wanda bai yi karatu ko primary bai yi ba yayi masa wayo yayi masa damfara saboda me? Saboda bashi da tauhidi. Saboda haka a guji bokaye yanzu ya hada fada kwanan nan a wata ma'aikata a garin nan wasu wuraren wasu masana'antu wani injin da ya kafa yana sana'a da shi sai yana taɓaci ana ta gyara kawai don tsabar rashin hankali mata biyu ga asarar gyara kuma ya je bai boka kuɗi wai a duba masa me yake faruwa. Sai boka ya ce masa ai makwabcinka ɗin nan ya sa maka hannu kwanan nan ake faɗa ne. Sai ya je ɗauko muciya irin ƙatuwar muciyar nan ya zo zai rarraɗe shi wasu ya sa masa hannu.
A sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin nan na musamman daga nan birnin tarayya Abuja a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na gabatar ke muku ban kwana a huta lafiya.